To jama'a barkanku da asuba, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka wannan safiya akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 30 da kuma mita 60. A jihohin Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu a Africa kan zangon FM na mita 200.5 ko kuma a gidajen radio amfani da Fara'a da Sarauniya da Noma da Dalol da Niya a birnin Kwani, a duniyar gizo ta internet kuma a viewhouse.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a, Ali Mustafa Sokoto ta da Baba Yakubu Mukeri da sauran ma'aikatan mu muke tarbon ku ga shirin wannan lokaci na safiyar nan ta Alhamis. Bari mu fara da kanin labarai tukuna.
Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotannin ƴan jarida cewa kwamitin karɓan mulkinsa na cikin rikici sa'adan kungiyoyin ƙasa da ƙasa na wato ƴancin bil'adama sun yi Allah wadai da ficewar Rasha daga kotunan na ICC. Sojojin Pakistan kuma sun yi wani babban atisayi da gwaje-gwajen kayan yaki akan iyakar makwabciyar ta India.
To a gaishe ka baba. To da yake yau saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba, za mu yi amfani da wannan lokacin mu kawo muku tarin rahotanni da muka shirya muku daga kasashe daban-daban kamar kokarin sulhunta rikicin kungiyoyin ƴan banga da ake a yankin Niger Delta na Nigeria.
Sun kawo bukatu 16 waɗanda suka ce dole sai an biya musu waɗannan bukatu kafin su bari a samu zaman lafiya.
Sannan har yanzu a Najeriya a Maiduguri an kama ƴan Boko Haram masu satar shanu, yayin da a ƙasar Ghana kuma cece kuce ne ya barke tsakanin jam'iyyu da hukumar zaɓe.
Ghana annun jam'iyyun NDC yake. Ai ko dama ko ina ne za a yi zaɓe, za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba, sai ka ga yana fito da wani hanyoyi. Ya sha mumun warki, ai yanzu mu da shi ne kud da kud, kuma za mu tabbatar da lalle-lalle mun kasa mun tsare mun haka.
To kuma za a je da mutanen Niger ke juyayen rashin tsohon sarkin musulmi Ibrahim da Suki. Sannan ina gaskiyar wai Najeriya za ta kuce daga shiga gasar cin kofin ƙwallon duniya don bata ci?
Kofin da za a ɗauka shi ne na Afirka, ba abin da zai kai mu wata wani rana mu haɗu a kofin wani wai duniya taru ba, ko an buga so na mutumin mu ba zai ci ba.
To sai a jira zuwan dukkan waɗannan rahotannin bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotannin ƴan jarida da ke cewar kwamitin karɓan mulki nashi yana cikin rikici a kan takaddama waye cancanci rike manyan mukamin tsaro a cikin gwamnatinsa. Trump ya ɗora a kan shafinsa na Twitter a jiya Laraba yana cewa komai yana tafiya daidai. Ya ce suna aiwatar da shirye-shiryensu bisa tsari na zaɓo manyan jami'ai da wasu manyan mukamai. Ya ce shi kadai ne dai ya san mutanen da a bisa tabbas za su samu mukamin a sabuwar gwamnatin tashi. Kalaman nasa sun biyo bayan rahotanni da kafofin yaɗa labarai na Amurka suke bugawa cewa kwamitin nashi na cikin rikici sakamakon sallamar wasu mashawarta akan tsaro nashi daga cikin kwamiti na karɓan mulki. Trump ya ce ceki jaridar New York Times wacce ya ce duk da zamanta ɗaya daga cikin manyan jaridun duniya tana cikin fushi saboda ana mata kallo kamar ƴan jarida nata wato sakararru ne ko kuma wawaye saboda irin labaran da suke bugawa akan shi Trump ɗin a lokacin yaƙin neman zaɓe. Har ila yau jaridar Times dai ta rawaito cewar har yanzu ma'aikatu na harkokin tsaro da kuma harkokin waje musamman headquarters sojan Amurka na Pentagon suna zaman jiran bayani na kwamitin Trump ɗin fiye da mako ɗaya bayan an zaɓe shi. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi Allah wadai da umarni da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar na fitar Rasha daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato ta ICC kenan, abinda suka kira mataki na son zuciya da kuma shu'umanci ga shari'a. Wata dokar Rome ce ta kafa wannan kotu a shekarar 1998. Putin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar amincewa da kotun shekarar 2000, amma Rasha ba ta tabbatar da halancinta ba. Wata mace da ake kira Tanya Lokshina, 'yar ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke a birnin Moscow, ta faɗa a wani saƙonta na email tana cewa ficewar Rasha daga kotun ICC wata alama ce da ke nuna Rasha ba ta mutunta haɗin kai na shari'a ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin tabbatar da adalci na ƙasa da ƙasa da duniya baki ɗaya. Lokshina ta ce sanya hannu da Rasha ta yi a kan wannan dokar kafa kotun tun shekara da shekaru na nuna amincewarta da kuma aiki da kotun. Yanzu kuma Rasha ta fito karara tana cewa ba ta son abin da kotun ke yi, kuma ta yi watsi da tsarin shari'ar kasa da kasa. Wannan matakin ficewa daga kotun ta duniya da Rasha ta yi dahi ya faru ne kwana daya bayan da wani rahoto na kotun ya la'anci mamaya da Rasha din ta yi wa yankin Crimea na kasar Ukraine. Sojojin Pakistan sun yi wani babban atisayin soja da gwaje-gwajen kayan yaki na kasa da kuma na sama akan iyakar da makwabciyarta India don nuna shirin yaki da kuma karfin soji, abinda aka ce yana iya janyo fargaba da tsoratarwa akan wato da kuma zai iya kai ga haifar da wani fada a tsakanin kasashen guda biyu. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif tare da babban hafsin sojin kasar Rahil Sharif sun je sun shedi soma a tsayin sojan a bisa rikakken wato wasu jakadun kasashe ketare kenan a jiya Laraba a jihar Khyber Tamiwali wadda ke tsakiyar Pakistan din. Wasu daga cikin dimbin kayan yaki wadda aka baje a wurin wato a tsayin sun hada ne da jiragen sama na yaki da tankuna da bindigogi da makamai masu linzami da sauran manyan makamai na zamani masu nauyi. Wannan wato abin yana faruwa ne kwanaki kadan bayan wata gwabzawa da sojojin Pakistan suka yi da na India a yankin nan da suka jima suna rikici a kansa na Kashmir, inda har aka kashe sojojin Pakistan su bakwai. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yankewa wani ba Amurka dan kasar Somalia hukuncin dauri na zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 bisa laifin taimakawa kungiyar ISIS akan wato da kayan aiki. Muhammad Farah mai shekaru 22 da haihuwa yana cikin matasan Somalia guda 9 dake jihar Minnesota da aka yanke musu hukuncin dauri a wannan mako bisa laifin adiyarsu ta shiga kungiyar da ta ISIS da kuma shirye kisa a wata kasa ta waje. Fara yana cikin mutane uku da suka kiyarda da laifin su, inda aka bika shari'a su ga kwamitin yanke hukunci na kotu don su zartar da hukunci a kansu. An same shi da laifi a cikin watan Mayu, inda yake kokarin shiga kungiyar ISIS don yayi kisa a kasar waje. A ranakun Litini da Talata ne aka yankewa wasu mutane 5 hukunci, ciki har da dan uwan Fara din, wato Adnan Fara mai shekaru 22 wanda ya amince da laifinsa, kuma shi ma an yanke masa hukuncin shekaru 10 a gidan yari.
To baba, ku mun kere ku jin labaran duniya daga Washington.
To bari mu fara rahotannin namu na yau da kokarin da ake yi na neman mafita daga matsalolin da ake ci gaba da fuskanta daga mayakan yan banga a yankin Niger Delta na Nigeria.
Bayanai da sun nuna cewa an lura da irin hare-haren da yan bindiga suka dawo da kaiwa a yankin Niger Delta jin kadan bayan wani zaman tattaunawa da dattawan yankin na Niger Delta tare da shugaban Nigeria Muhammadu Buhari a fadarsa dake Abuja a wani kokari na cimma karshen rigingimu mun dake addabar yankin. Sai kwatsam aka ga kuma kungiyoyin yan bindiga suka ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin, musamman ma kungiyar yan bindigan Niger Delta Avengers da kuma kungiyar Niger Delta Justice Mandate. Yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna da kungiyoyin yan bindigan Niger Delta, musamman ma Niger Delta Avengers da kuma Niger Delta Justice Mandate da dattawan yankin da kuma kabilu daban-daban na yankin mai azikin mai, inda suka ce dole ne kamin a cimma zaman tattaunawa sai an samu wakilci a kowace kabila, wannan dai ba karamin lamari bane. Wani hari na baya-bayan nan dai wanda ya dada firgita harkokin ayyukan danyen mai a yankin na Niger Delta shine wanda kungiyar Niger Delta Avengers ta yi ikirarin kaiwa, inda suka fasa wasu bututayen mai mallakar kamfanonin mai guda uku wanda ya hada da kamfanin mai na Shell, wadannan bututu ta mai da su ne suke daukar danyen mai zuwa kasashen waje duk kokarin da nayi na jin ta bakin kungiyoyin yan bindigar yankin Niger Delta lamarin ya cutura sai dai kuma naji ta bakin wani dacijo da ya san kungiyoyin yan yankin Niger Delta Mr. Tunye Princeway yace
as much as we all know that yes, we still continue to think and believe that the youth listen to the elders
yace matsalar da ke faruwa a yanzu muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa duk mun san haka amma sai dai mu dora rudin kanmu cewa wanda tawon yankin Niger Delta na da mutunci a idon matasa zuwa yanzu dai an tura daruruwan dakarun tsaro na ruwa da na kasa da dimbin makamai domin tabbatar da tsaro ga harkokin ayyukan hakar danyen mai a yankin Niger Delta General Rabi Abubakar shine mai magana da yawun hidikwatar rundunar tsaro ta kasa ya kuma yi mini karin bayani
Labiru ka san shi lamarin na tsaro wani abu ne wanda ambe da muhimmanci a wannan wurin. Abu da ke wakana ba wani samun mataki koyon suka doka ba. In mai aka abin da muka yi muna tabbatar da cewa mu samu babban zama a wannan wurin domin mu maganin dukkan wasu ta'addanci ko cigaban da ainihin dakule hannu a goga baya mu tabbatar cewa an kawo tsaro kuma tsaron nan wanda yake da muhimmanci wanda zai taimaka mu kama dukkan wasu wanda suke cikin wanda take nema ainihin abubuwa na gwamnati mai tsaron su
ko yaya masana ke kallon waɗannan harhare da ma shirin tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Kabir Asada wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya kuma yayi tsokaci akai
sun kawo bukatu 16 waɗanda suka ce dole sai an biya musu waɗannan bukatu kafin su bari a samu zaman lafiya da farko suna magana cewa su kansu kamfanonin nan da suke hukuman nan dole ne su dauko manyan hedikwatocin su su mai da su yankin su suka ce dole ne mutanen su suma a kasa rijiyoyin man nan a basu zaka ga cewa wasu bukatu da suke kawo zaka ga abu ne kawai ake zuwa da shi da wata manufa ta biyan bukata ta siyasa ta kuma wasu yan kalilan daga cikin su
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to gaishe ka Lamido a jihar Borno Nigeria har ila yau kuma sa'a aka samu aka cafke wasu yan Boko Haram da ke satar shanu
komandan jami'an tsaron farin kaya wato civil defense Ibrahim Abdullahi dake jihar Borno yace sun kame wasu yan kungiyar Boko Haram guda uku da hannu cikin satar shanu makiyaya a wani sumame da suka kai cikin wata kasuwa komandan ya dai bayyana hakan ne a wani taro da suka gudanar a garin Maiduguri da wasu fulani makiyaya kan irin matsalolin da ke addaban waɗannan makiyaya da kuma hanyoyin da za a bi na magance irin hare-hare da kuma kisan da ake wa irin waɗannan makiyaya a daji. Komandan Ibrahim Abdullahi ya ƙara da cewa su dai sun fahimci cewa waɗannan makiyaya a jihar Borno sun shiga halin kakanikayi na rin yadda akan addabe su da kuma kashe wasu su a daji. Dai haka yayi kira da irin waɗannan makiyaya da su kawo rahoton duk abin da ba su yarda da shi ba dan su kuma su dauki matakin kare su.
To kaga halin da suke ciki na cikin dimuwa da wahala da suke ciki a Najeriya da kuma wannan jiha.
Kamar menene ko fuskanta ko kuma ku gano ne irin matsalolin da su waɗannan makiyaya ke fuskanta? Musamman ma a nan jihar Borno
kwanaki da muka yi wannan yunkuri kuka ce ga abubuwan da 'yan Boko Haram suke suna shigo da shanun nan suna ba wasu agent ɗinsu su sayar da a kasuwa a maida musu da kuɗin sai magunguna da makamai ai kaga da shigo ne miƙe tsaye ya shigo da mu ciki sai bu difan a cikin wannan committee din ai ba fi sati biyu ba aka kama kuma abin gaske ta bayyana
da ba iya cewa mutane ne kuka kame ne a halin yanzu
mun kama mutane uku wanda muka ga cewa hannunsu na ciki domin ɗayan ma yace shi direban Boko Haram ne ɗaya kuma shi ma memba ne na Boko Haram to shi kuma ɗayan shi ma agent ne to duk an tattara su yanzu an yi gaba da su
to wai shin wani hali ne waɗannan kungiyar makiyaya suka shiga kuma ya suke ji game da wannan taro da hukumomin tsaron suka kira wasu
kage sunana Ahmadu Umaru ni ne state secretary na miyati Allah to alhamdulillah mun ji dadin sa sosai mun ji dadi yadda suka nuna mana akwai haɗin kai kuma insha Allah za mu samu nasuwa sai ne muke fuskanta da yawa ne ba su misaltuwa don za a je kai kana da dukiyanka an je wajen naka an kwashe maka dukiyanka gabaki da babun da rage maka alhali kuma yawanci za a je a kashe mu zani a kwashe maka dukiyanka gabaki da to ai ba masalan dafi wannan
Abubakar Dango baya feasibility mun fuskanci matsaloli da dama za mu je mu kai koken mu a wajen ma'aikata ba ma samu biyan bukata mun bebun mu za su zo suna cikin matsala maimakon in sun zo sun samu hukumomi sun yi report ba sa samu biyan bukata to amma muna fatan daga nan inda muka samu waɗannan muna fatan mu samu canji bazan manta ba kwanan nan ma akwai mutum da shanun shi kwaya 300 aka dauke kwanan nan yaga sa guda daya ya gane shi a sa guda dayan nan kafin ya samu ya fitar shi ya kashe kudi ya kai 30,000
ni ne Muhammad Jutul Amido yanzu mun fara gani za mu samu canji gaskiya mu Fulanin Borno, wallahi 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 ina ga maka yanzu akwai yata da aka kashe mijinta a nan wajen Dalo, yanzu ma tana gidana da yaya ni ne yake da ciyarta, ba a taba yi taimako a kawo wani abu. Akwai mutane da aka kashe yanzu ba su da shanu suna jeje, wani itace ne suke ɗiba suna kawowa gari suna sayarwa su samu su saya abin shi kuma ga tsadar abin shi.
Wasu yan kungiyar makiyaya kenan ke bayyana irin halin da suka fada kan irin kisa da akan yi wa ƴan uwansu kuma kwace musu shanu a daji. Ne zakan suka nuna farin cikin su kan wannan mataki da kuma tsaron civil defense din ta doka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To sanar da kokari Haruna. Za mu sake leƙa Najeriya ɗin an jima kaɗan, amma sai bayan mun gama da makwabtanta tukuna, wato kamar Ghana, inda jami'an hukumar zaben ƙasar kamar su Yusuf Ayuba suke musanta zargin da wasu jam'iyyun siyasa musamman 'yan adawa suke yi na cewa ana buga takardun ƙuri'ar zaɓe wanda za a yi nan gaba ba tare da an saka musu lambobi ba.
Ran alamin za a fara wannan ai, amma mun zana ma political parties su kawo representatives da za su zo su zama
wato su kawo wakilansu kenan da za su tsaya wurin aikin.
Shikenan su zo su duba yanda aikin ke tafiya. Isa wannan ibar muka kawo wannan takarda, muna don mutanen Ghana su sani kaman ba mu fara ba maganganun da suka faɗi nan kuma ba gaskiya ba ne, don ba mu ya mu fara in ba su kawo wakilansu su zo su duba yanda aikin ke tafiya.
To ina jin ba kan wannan takarda ba, da dadewa ita jam'iyyar MPP tana yawan cewa ba ku musu gaskiya, ba ku musu adalci.
Ka san kaman ayyukan da muke yin tare da su muke yin, kowane aikin da za mu yi muna kira political parties nan su zo mu da su mu zama mu tattauna mu yi sira before mu implement wani aikin da za mu yi. Isa sun san processes da muke yi. Isa be yu kaman su je su zama wani wuri su ce muna don mu sata zaɓen mu ba wani political party. Be yu ma because kowane activity da muke yi suna tare da mu.
Yusuf Ayuba kenan, ƙaramin daraktan sadarwa a hukumar zaɓen Ghana. Shi ko Alhaji Aminu Abu mamba ne na ƙungiyar sadarwa ta babbar jam'iyyar adawa ta NPP ta ƙasa, ya ce har yanzu suna kan bakansu cewa ba su gamsu da aikin hukumar ba.
Duk abin da matan nan take yi mu ba ma gani, ba ma mu kaɗai ba ne da sauran ƙananan jam'iyyoyi duka. Jam'iyyar da take rike da mulki ita kuma ne wanda ta ba ta wannan matsayin, to su dai ne kawai ba su da matsala da ita. Amma you agree with me, duk sauran jam'iyyun nan duk gaba ɗaya har nan na ko ne duna da matsala da ita.
To amma Alhaji sun ce duk wani abin da suke yi tare da ku suke yi, ya ake yi kuma bayan an ƙare kuma ku dawo ku ce kuna da matsala da su?
A'a, to ai na iya yi tare da kai, amma kuma in ka wuce kuma in canza. Ai muka yi tare da su ɗin nan, in aka wuce sai su canza, in suka canza kuma sai mu gane. Kuma in baka manta ba da aka yi ainihin a ringizon ƙuri'a muka kai karan shi shugaba daga kotu, mai shari'a a tuguba cewa ya yi ana cin zaɓe ne nan gun inda ake zaɓen zaɓe a polling station
a rumfan zaɓe.
Ba za ka zauna yawa, ba za ka zauna a yi maka zamba a gama komai har a yi zaɓe a ƙari a cewa ne a cika zo kotu kana son me kake son mu yi maka. Ba wanda zai jefa ma shugaba Muhammadu ƙuri'a, sai dai ya nemi ya yi murjiya. Kuma murjiya ɗin nan kuma ba zai yiwu ba ne yanzu, ya sha mu mun warke. Ai yanzu mu da shi ne kud da kud, kuma za mu tabbatar da lalle-lalle mun ƙasa mun tsare mun haka, kuma an declare ɗinmu a shugaban ƙasa, sannan za mu samu zaman lafiya a ƙasar nan. Ban da wannan ba wata hanya kuma.
Alhaji Naziru Sa'id babban jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC mai mulki, kuma ya ce zaman lafiyar ƙasar ya ta'allaka ne a kansu, don haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kiyaye zaman lafiyar ƙasar.
Ka manta yau Ghana annun jam'iyyar NDC yake, yanda za mu tattara mu kawo zaman lafiya ya zama tilas ne a kanmu. Ai ko dama ko ina ne za a yi zaɓe, za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba, sai ka ga yana fito da wani hanyoyi ko ina ne duk duniya baki ɗaya. Abin demokuraɗiyya ma wanda suka kota kamar irin Amerika, yau mun ga irin wa'innan zattuttuka. Saboda shi in sun kawo irin wa'innan zattuttukan, almuhimmu ne kanmu mu nemi duk yanda za mu yi mu nuna ma duniya duk baki ɗaya akwai zaman lafiya a Ghana. Saboda shi inda muka ga ya yi daidai, sai mu fito mu ce daidai ne, saboda da muka je aita ƙoƙo dokan da za mu yi wannan zaɓe da shi ga abin da ya nuna, kuma ba wanda ya kauce doka.
Tumadala, Nazirul Said na jam'iyyar NDC mai mulki a Gani kenan suke zantawa da Baba Yakubu Makeri. Kuna jin rahotannin nan suna zo muku ne daga sashen wasanmu da Amurka a nan birnin Washington DC fa. A shirinmu na jima kaɗan da ƙarfe 8 a safiya din nan za ku ji gagarumin matsalar dolina da Nijar take fama da ita.
Dolinin nan gaskiya sun samu da kai yanzu wallahi dan basarke duk kowa ya zama bai iya zuwa ruwa in mangariba yayi. Dolina in kai sa kabuza ya kenye, in kai sa rogo kenye, in komi ka sa ina kenyewa. Turawa na towa su gani, turawa sun to sun gani ganin banza, mu muna nan muna ganin bone.
To sai a jira zan wannan rahoton. Yanzu ma muna nan jihurin Nijar inda ƴan ƙasar suke juyayen rasuwar marigayi sarkin musulmi Ibrahim da suki.
Yayin da jama'a ke cin gaba da yin tururuwa ciki da wajen Najeriya zuwa garin Sokoto domin isar da sakon ta'aziyar su tun lokacin da aka bada sanarwar rasuwar sarkin musulmi na 18 mai alfarma Ibrahim da suki. A nan dabda jihar Sokoto bangaren janguriyar Nijar, jama'a na ƙasar ta Nijar na ci gaba da bayyana alhinin su game da wannan rashi da aka yi. Kamar yadda za ku ji daga bakin Malam Muhammadu Dan Wazifa, ɗaya daga cikin manyan malaman garin birnin Kwanni da ke dabda iyaka da jihar Sokoto ta tarayyar Najeriya, kuma gari na farko a Nijar inda mujaddadi Shehu Usman Dan Hodiyo ya kawo amir a lokacin da ya kaddamar da jihadi na tabbatar da shari'a addinin Islam.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wani abu wanda zan faɗa illa in ce abinda Allah ya hukuntar shine abin yarda da shi. Na dama Allah ya riga ya ga mana cewa kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai zai rinda mutuwa. Don haka wannan rana kowa mai rai wanda a duniya yana jira da ta saka gare shi ko cikin dare ko da rana, tunda Allah ya ga mana kowa zai mutu kenan. Tun daga annabawa sun bar wannan duniya an kabe ga hinan ta hibaya, kowa da kowa ba za a bari ba. Kowani ka gani, komi ka gani, akwai bakin ajalin da Allah ya diba mishi. Kowani al'umma, kowani rai, akwai bakin ajalin da Allah ya diba masa. Idan ajalin nan ku ya kai, ba a jinkirta ma mutum, ba a gabata san ma mutum. Don haka abinda muke fata Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Haka zalika jama'ar garin birnin Kwanni na ciki yanzu haka da alhaini da kuma jumamin rashin mai alfarma sarkin musulmi na 18 Ibrahim da suki. Kasancewa mutanen garin birnin Kwanni a janguriyar Nijar sun san shi sosai, suna ci gaba da yin ta'aziyya musoma da Malam Alasan Waro.
Musulmi dai wato sun yi asara dai, duk inda musulmi shike cikin duniya, duk inda musulmi shike yaji mutuwar wanga dan talikin yaji shike. Allah shi gafarta mai, Allah sa kwanciya hutawa.
Dan bunu muna ta'aziyya da iyali ne da masoya ne, Allah ji kanshi, Allah shi rahmat sai, Allah ya sa mutuwa hutawa.
Rin jiri wallahi Allah gafarta mai, gafarta mai. Ai tun jiya muna cin sakkato da anka kai shi, Allah bada hankuri.
Ubangiji Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi,
Allah shi mai rahama, Allah shi bishi da gafara. Sunana Alhaji Halilu Adamu.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar.
Duniya ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutuwa riga kuma. Tari ya nuna mutuwa ne ga wannan, mutuwa ne ga wancan, mutuwa ne ga wancan, mutuwa riga ta ce da hali wallahi.
To ga shekaruna, wai na gaskiya cewa Najeriya tana neman ta janye kanta daga shiga gasar cin kofin duniya na ƙwallon kafa don bata ci.
Najeriya mai babbar kungiyar ƙwallon kafa Super Eagles ta bayyana aniyar dakatar da zuwa gasar kofin duniya don kullum maimakon samun haske sai duhu ake gani, inda akwai ma lokacin da Najeriya ba ta samun nasarar gurbin zuwa gasar daga matakin Afirka. Najeriya dai ta fara samun damar zuwa wannan gasa 1994 a Amurka tun fara gasar ta duniya 1930, inda marigayi Rashidi Yakini ya sha ƙwallo ta farko a tarihi. Yadda lamura ke gudana a bayanin ministan wasannin Najeriya Solomon Dalun na nuna Najeriya ba ta kama hanyar lashe gasar ba har abada, da aka ci gaba da zuwa gasar tamkar yankawa kare ciyawa ne.
Kofin da za a dauka shine na Afirka, ba abin da zai kai mu wata wani rana mu hadu a kofan wani wai duniya taru ba. Din da yake ana nada waɗannan akwai wasane kaman ko na Commonwealth Olympics da take hada duniya, za a iya haduwa irin wannan. Amma maganan kullun kafa ta duniya wanda za a ce wai a je a tara can, ba mu yadda ba. Munafincin ta na da yawa. Ga maganan ba da cin hanci da rashawa a wajen alkalanci, ga kuma maganan ma rashawa kafin ka samu yanci a baka iko aka kawo wasan a gidanka to muna fama da yin wannan muna da kudaden jins zuwa sayi mutane kafin a zo yi wannan shi ya san ka duba lissafin ko in an je za a yi siyasanta ko an buga so na mutumin mu ba zai ci ba ai bana ma san da muka yi musu takura ne muka ce to kai Infantino in ka ci wannan zaben sai dai ka ba mu masayin ba haka ba mu mun yadda ba to kaga Allah ya yarda har ya je doke yar Afrika a farko ya bayar to mu kenan dai ana dan shafa mana zuma baki muna sa zuciyar mu rana za mu tabbula shi
masanin harkokin kwallon kafa a Najeriya Ame Shuaibu Gara ya goyi bayan matsayin ministan
lokacin da zamu fara ji shine sai mun daina fita yadda suke zaune a can mu ma mu zauna duk yan kwallon mu kowa ya zauna a nan Afrika kada ya je ko ina a bar shekara 5 zuwa 10 to wannan kasar Afrika za ta ci kwallon kafa ne amma haka ba za ta taba ci ba
Ahmed kai kana danganta abun nan da cewa kwararrun da suke Afrika ba sa zama su yi wasa a Afrika sai su fice ture
wannan shine sanan suka tafi ture ina ne suke tafiya ne kam wannan zai tafi Jamus wani ya tafi Ingila wani ya tafi Italia haka suke bazuwa amma gagan Afrika suke dutsiya irin yadda muke taka kwallon mu zai zama nan muna da me yasa ake cewa Brazilian football ai yadda Brazil suke taka kwallon su to yanzu kowa yake kwallon Brazil din sai karamar kasa nan ta ba wa zaru wahala da idan Brazil suka kama ka yadda suke dara da mutane ba za ka taba yasu yanzu kowa iya to haka yanzu muka fitar da Afrika muka ce muna da namu brand muna da namu yanayi ko kuma yadda muke taka kwallon mu na Afrika ne bayan da za a yi muka je muka buga su ba za mu ba su wahala ba wallahi sai mu cinye su
Najeriya dai ta sha lashi kofin Afrika inda kuma ta taba lashi kofin Olympic a 1996 a Atlanta har ma ta duke Brazil da Argentina Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Nigeria.
Whether you call him Kanu, Abina Kunu, you like you call him Kenu, Abina Jugunu. Waiting on Navy say, him name na Papilo. Waiting on Navy say, my guy is a flow. And say the man, the man. And say the man, he enter the field.
To madalla to kamar da muka ga muku saboda wasu matsaloli yau ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba saboda haka yanzu bari in sake sada ku da Baba Yakub Makeri ya kawo mana shirin mu na ƙarshe labaran mu ta ƙarshe
A jiya Laraba ne wata kungiyar mayakan sa kai ta kurdawa ta janye rundunarta daga yankin Manbij dake arewacin Syria watanni uku da ta taimaka wurin ceto yankin daga hannun kungiyar ISIS da ke rike da wurin jami'an Amurka da kwamandojin kungiyar kurdawa da ake kira YPG a takaice sun ce rududan kurdawan za su doshi kudu don su bada taimako a yakin da ake gwabzawa a garin Raqqa yanki da kungiyar ISIS ta maida ita babban tugata a kasar ta Syria wannan mataki ya gamsar da Turkiya akan bukatar na ganin cewa dukan mayakan kurdawa sun koma gabashin kogin Euphrates. Turkiya na yi wa mayakan na YPG kallon matsayin kungiyar ta'addanci kuma bangare ne na jam'iyyar kurdawa wadda aka haramta mata aiki da ake kira PKK. Gwamnatin ta Turkiya dai tana jin tsoro cewa samun wata karfan kungiyar kurdawa a arewacin Syria zai iya karawa ƴan tawayen kurdawan karfi wanda suke yaki da sojojin Turkiya a cikin kasar. Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotannin da ƴan jarida ke cewa kwamitin karban mulki nashi yana cikin rikici akan takaddama waye cancanci rike manyan mukamai na tsaro a cikin gwamnatin sa. Trump ya dora akan shafin sa na Twitter a jiya Laraba yana cewa komai na tafiya daidai. Ya ce suna aiwatar da shirye-shirye bisa tsari na zabo manyan jami'ai da wasu mukamai. Ya ce shi kadai ne mutum da ya san bisa tabbas waɗanda za su kama sabuwar mukami a gwamnatin sa. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi Allah wadai da umarni da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar na fidda Rasha daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC abinda suka kira mataki na son zuciya da kuma shu'umanci ga shari'a. Wata dokar Rome ce ta kafa wannan kotun a shekarar 1998.
To bari mu ja maka burki a nan baba. To jama'a abin da ya sauke nan a wannan lokaci sai mun dawo da ƙarfe 8 na safiyar yau din nan. Wato karfe 7 agogon mutanen Ghana kenan lokacin da za mu samu kotu shirye-shirye da za su haɗa da shirin musamman kafara na kasa ko bayan ta'aziyar mai martaba tsohon sarkin musulmi Ibrahim da Tuki, muna so mai ta'aziya game da wani babban rashi kuma da muka yi na Profesa Mahdi Adamu Ngatsi, tsohon shugaban jami'ar Usman Dankwato da ke Sokoto, wanda shi ma Allah ya masa cikawa da jikansa ya ramshe su, kuma Allah ya samu cika da imani da su. Yanzu kama da din duka ma'anan sashen wasu murar Amurka musamman shi Baba Yaku Makeri da Solomon Abuda ya ja motar nan ta gudanar da shirye-shiryen da kuma injiniyoyin Nadi Mustapha Sakwatani a Washington.